Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60-25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dallol FM a Ghana. Kuma ana iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi. Kai ana ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Alhamis 21 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Tisile da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanan labaran.
Bayan an kwashe rana guda, 'yan majalisar wakilan Amurka suna sauraron ba'asin yiwuwar tsige shugaba Trump a jiya Laraba. A yau Alhamis kuma 'yan majalisar za su saurari ba'asi daga Fiona Hill, tsohuwar ƙwararriya akan harkokin Rasha a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. Har ila yau zaman sauraron ba'asin binciken tsige shugaba Donald Trump bisa zarge-zargen shugaban ya tursasa ƙasar Ukraine shine batu da ya mamaye birnin Washington jiya Laraba, kuma shine batu na farko a jerin abubuwan da masu nema a tsige shugaban yake kan gaba. Akalla mutane biyu sun rasa rayukansu a arangama ta baya-bayan nan da ta faru tsakanin jami'an tsaron Iraki da masu zanga-zangakin gwamnatin birnin Bagadaza.
To kanin labaran kenan. Za a ji cewa wata babbar kotu a Kano ta rusa sabbin masarautun da aka kirkiro kwanan nan. Ko me ce hujjar alkali?
Yana mai cewa an saba ka'idojin wajen zartar da wannan doka da ta haifar da sabbin masarautu.
Za kuma a ji cewa Najeriya za ta ci gaba da rufe kan iyakokinta.
Amma wannan lokacin muna son a bar shi inda take don mu ga cewa 'yan Najeriya ba su samu matsalolin rashin tsaro ba, don yawancin rashin tsaron daga waje yake shigowa.
Kuma kamar kowace ranar Alhamis, Hawwa Umar na tafar da shirin lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka ga cikakkun labaran. Bayan an kwashe rana guda, 'yan majalisar wakilan Amurka suna sauraron ba'asin yiwuwar tsige shugaba Donald Trump a jiya Laraba. A yau Alhamis kuma 'yan majalisar za su saurari ba'asi daga Fiona Hills, tsohuwar ƙwararriya akan harkokin Rasha a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda a can baya ta faɗawa masu bincike cewa cire tsohon jakadiyar Amurka a Ukraine daga mukaminta shine sakamakon abin da lauyan shugaba Trump na musamman ya kitsa. Trump ya sha musanta zarge-zargen da ake masa na cewa ya ki ya saki tallafin kudade ana ayyukan soja kusan dala 400 da Ukraine ke matukar bukata, har sai ita Ukraine ta yi alkawarin kaddamar da wani bincike akan Joe Biden, tsohon shugaban mataimakin shugaban kasar Amurka da ya daga cikin abokan karawar shugaba Trump da ke gaba-gaba a zaben shekara ta 2020 da ke tafe. Sunderland a jiya Laraba ya bayyana cewa akwai dangantaka ta bani gishiri in ba kamanda a tsakanin Trump da gwamnatin Ukraine.
A wani lamari na daban kuma, zaman sauraron bahasin binciken tsige shugaba Donald Trump bisa zarge-zargen shugaban ya tursasawa ƙasar Ukraine shine batun da ya mamaye birnin Washington a jiya Laraba, kuma shine batu na farko a jerin abubuwan da masu nema a tsayar da su takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat a zaben shekarar 2020 suka tattauna a kai a muhawararsu ta baya-baya a daren jiya Laraba a jihar Atlanta. Waɗanda suka yi muhawarar sun haɗa kansu akan goyon bayan binciken yiwuwar tsige shugaba Trump, da dukansu suke fatan karawa da shi a zaben mai zuwa idan masu kaɗa kuri'a a faɗin ƙasar Amurka suka yi zaɓe nan da shekara ɗaya. Abinda ya mamaye tattaunawar muhawarar kenan, inda masu neman takarar basu bata lokaci ba sosai wajen caccakar junansu kamar yadda suka yi a muhawarar baya, a yayin da suka bayyana matsayarsu game da manufofin kasar da suka yarda da su.
Akalla mutane biyu sun rasa rayukansu a arangama ta baya-bayan nan da ta faru tsakanin jami'an tsaron Iraki da masu zanga-zangar kijinin gwamnati a birnin Bagadaza. Hukumomin kasan sun bayyana cewa an kashe masu zanga-zangar ne a lokacin da 'yan sanda suka harba barkonan tsohuwa don fatattakar masu zanga-zangar daga kan gadar Sinak da ke birnin. Masu zanga-zangar sun mamaye gadar Sinak da ma wasu gadojin guda biyu, wato Ahrar da Jumurhiya, wanda suka bi ta kan kogin Tigris. Tun a watan Oktoba da ya gabata ne aka fara zanga-zangar akan rashin ayyukan yi da ayyukan more rayuwa. Dalilan kuma suka karu, suka hada da cin hanci da rashawa da kuma rashin aikin yi a kasar.
To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta ce tana ci gaba da kokarin warware takaddamar cinikayyar da ke faruwa tsakaninta da Amurka, duk da barazanar da shugaba Donald Trump ke yi ta ƙara sanya haraji akan wasu kayayyakin da China ke sarrafawa. Wani mai magana da yawun ma'aikatar cinikayyar kasar, Gao Feng, ya faɗa a yau Alhamis cewa China na da niyyar ta yi aiki da Amurka bisa ga sharaɗin samar da daidaito da kuma mutunta juna, da fatan cimma matakin farko wajen kulla yarjejeniya tsakanin kasashen biyu. Kasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya sun sha ɗaukar matakan ƙarawa juna haraji fiye da shekara ɗaya kenan, tun bayan da Trump ya gabatar da buƙatar neman China ta yi wasu canje-canje ta fannin kasuwancinta da kuma janye tallafi akan wasu abubuwa da ma fannin fasaha. Haka zalika kuma Amurka na son China ta janye tallafi akan wasu kamfanoni mallakar gwamnatin kasar, ta kuma ba kamfanonin Amurka damar shiga kasuwancin kasar sosai. Ita kuma China ta ce manufofin cinikayyar Amurka na neman daƙile damar kasar ta damawa sosai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, wata babbar kotu a Kano ƙarƙashin mai shari'a Usman na Abba ta soke masarautu hudu din nan da gwamna Abdullahi Umar Ganduje na jihar Kano din ya kirkiro kwanan baya, wanda hakan ya haifar da takaddama. Daga Kano ga wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari da cikakken rahoton.
A zaman kotun na yau karkashin jagorancin mai shari'a Usman na Abba, kotun ta gamsu da hujjojin da tsohon shugaban marsarin jaye na majalisar dokokin Kano Honorable Rabi Sale Gwarzo ya gabatar gabanta, yana mai cewa an saba ka'idojin da ke kunshe a kundin zartar da dokoki na majalisar wajen zartar da wannan doka da ta haifar da sabbin masarautu. A watan Mayun da ya gabata ne dai majalisar dokokin ta Kano ta amince da gyaran fuska ga kundin dokar nada sarakuna ta jihar Kano, wadda ya ba da damar samar da sabbin masarautu guda hudu a jihar ta Kano. Masarautun sun hada da Karaye da Rano da Gaya da kuma masarautar Bici. Sai dai jim kadan da ayyana dokar, tsohon shugaban marasarin jihar Rabi Sale Gwarzo ya garzaya gaban babbar kotun ta Kano yana kalubalantar sigar da aka bi wajen zartar da gyaran fuskar dokar. Waɗanda aka yi ƙara a gaban kotun sun haɗa da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da shugaban majalisar dokokin Kano da kuma ofishin attorney general kuma kwamishinan shari'a na Kano. Da yake zartar da hukuncin game da ƙarar, alƙalin kotun mai shari'a Usman na Abba ya ce hanyoyin da majalisar dokokin ta Kano ta bi wajen samar da dokar da ta kafa sabbin masarautun cike suke da kurakurai. A don haka kotun ta soke wancan gyaran fuska da aka yi, wanda ya haifar da sabbin masarautun guda hudu. Barista Maliki Kuliyar Umar, tsohon attorney general kuma kwamishinan shari'a na jihar Kano, na daga cikin ayarin lauyoyin da suka ba da kariya ga gaban kotun ga wanda ya gabatar da ƙara.
Tsarin mulkin Najeriya ƙarƙashin shafi na 101 ya bada cewa majalisocin jiha ya kamata su yi dokoki wanda za su bi wurin gudanar da ayyukansu. Wannan majalisa ta yi wayannan dokoki, amma abin takaici ba su bi tsarin dokokin da su da kansu suka yi wa kansu ba. Don haka duk abubuwan da suka yi sakamakon kimbin ka'idar nan ya zama na haramtacce kamar yadda kotu ta faɗa.
Shi kuwa kwamishinan shari'a na Kano, Barista Ibrahim Mukhtar, da ke zaman jagoran lauyoyin gwamnati a wannan shari'a, na cewa
kotu ta ce bata yarda da dokar da majalisar jihar Kano ta yi ba ta naɗin sarakuna, saboda haka ta soke wannan doka, wanda mu kuma za mu faɗi matsayinmu bayan mun yi nazarin hukuncin kotu.
Wannan hukunci na babbar kotun Kano ya zo ne kwana biyu bayan da makamanciyar kotu a jihar Oyo ta yi irin wannan hukunci game da dokar da ta samar da sarakuna 21 a sassan jihar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmuda daga Kano, kun bari mu kada Abuja, inda bayan wani taro kan tsaro da aka yi a fadar shugaban Najeriya, Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya jaddada cewa za a ci gaba da rufe kan iyakokin Najeriya bisa buƙatar rundunar 'yan sandan Najeriya saboda matakan tsaro su inganta da kuma wasu abubuwan da suka jibanci abinda ya kai ga rufe kan iyakokin. Daga Abuja ga Nasir Adamu Ilkaya da cikakken rahoton.
Babban Sufeton 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya karfafa muhimmancin rufe kan iyaka don cimma muradun ayyukan tsaro. Adamu, wanda ke magana bayan taro kan tsaro a fadar Aso Rock, ya fito da bayanin fili da dalilin rufe kan iyakar da hakan ya wuce batun simogar kayan abinci da lamuran kasuwanci. Yana mai cewa haka hanya ce ta dakile shigo da makamai.
Wadannan aka rufe din ya taimaka mana sosai. Dama kowane lokaci muna duba inda makamai suke shiga cikin kasar nan. Makamai na shigowa da yawa. Amma tun lokacin da aka rufe boda din nan, wannan lokacin da lokacin da muka bada rahoton zaman ga cewa shigowar makamai din yayi kasa sosai, amma wannan lokacin muna son a bar shi inda take don mu ga cewa 'yan Najeriya ba su samu matsalolin rashin tsaro ba, don yawancin rashin tsaron daga waje yake shigowa.
Kakakin shigowa Buhari Garba Shehu ya taɓa yin bayani kan yadda kasashen tafkin Chadi ke haɗa kai da Najeriya don murƙushe ta'addanci da tuni yayi sanadiyar asarar dubban rayuka da dukiya.
Muna zaune da maƙotanmu lafiya, suna ba da kyakkyawar gudunmawa don yaƙi da ta'addancin nan. Su cuɗe mu, mu cuɗe su. Amma a 'yan watannin nan ai an ga irin 'yan fitino da suka taso, waɗanda suka tada hankali a wannan yanki na tafkin Chadi. A'a, shi fatan shugaba Buhari ma shine a murƙushe wannan fitina ta Boko Haram, a gama da ita, a huta, a manta ta zo ta wuce.
Kowa fuskar tattalin arziki ko kuma tsaro, kasashen da ke makwabtaka da Najeriya musamman ma jamhuriyar Nijar da Benin na kira ga Najeriya ta buɗe kan iyakar in ya so ta zuba ido kan hanyoyin magance simoga da ƙalubalen tsaro ta wata hanyar daban.
Nigeria a pri in mesure.
Nan ma ministan cikin gidan Nijar ne Muhammad Bazoum ke magana a taron na ECOWAS CEDEAO a Abuja da ya kammala da bukatar bude iyakar. Nijar, Chadi da Kamaru duk sun fuskanci kalubalen 'yan ta'addan Boko Haram, da kuma duk bayanan da ake bayarwa har yanzu su ne makaman na shigowa ne daga Libya tun kawar da gwamnatin mariga shugaba Muammar Gaddafi a shekara ta 2011. Shin ko yaushe makaman Gaddafi za su kare? Nasiru Adamu Ilkaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru. Karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 10:10 wajen 4 na safe a agogon Washington da kewaye. Lokaci ya yi da za mu koma gefe guda Hawa Umar da gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. A makonnin da suka gabata mun tattauna akan juna biyu da irin matsalolin da ka iya tasowa har ma da yadda mace za ta yi renon ciki. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan naƙuda da kuma aiki ko tiyata, wato normal labor and delivery, da kuma cesarean section wanda aka fi sani da CS a Turanci. Normal labor and delivery shine yadda mace za ta shiga naƙuda kuma ta haihu da kanta. CS kuma wani agaji ne da ake bama mace wajen yin aiki ko tiyata a cire mata jariri. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a ɓangaren mata, Dr. Idris Muhammad Liman, da ke aiki a babban asibitin ƙasa na Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
Barka mu dai.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan naƙuda, wato labor a Turanci.
nakuda ana samun shi a mace mai ciki da ciki ya kosa ya kai term. Term da muke nufi shine ciki ya kai wata tara a Hausance. Amma idan an bi kimiya muna ce da shi 37 completed weeks. To idan ciki ya kai wannan term din nakuda zai iya tasowa. Abubuwa da yake tasar da labor ba sai mun je mu yi maganar shi yanzu ba. Wannan cikin kimiya ne. Amma alamomin cewa labor yana tasowa shine ciki zai ta daurewa. Ya daure ya sake tun babu ciwo in ya daure har ya fara daukan ciwo ya ta karuwa. Daurewa ya zo nan sai buni ya sake zuwa har ya fara zuwa very frequently 30 minutes, 20 minutes, 5 minutes. Na biyu wani sa'i labor yana farowa da zubar da ruwa. Idan mace ciki ya kai term ruwa ya fita to wani sa'i farawa labor kenan. To amma a takamaime da za a ce mace ta fara labor shine idan ciki yana daurewa yana ciwo yana sakewa sai kuma bakin mahaifan yana canzawa da budawa da zai bawa yaro sukuni da ke cikin ciki ya fito ta farjin mace nan ake cewa mace ta fara labor.
A lokacin da mace ta fara jin wannan kamawa da sakewa me ya kamata ta yi?
A wannan lokacin shine ta kula da yanda frequency na kamawa da sakewa. Idan yana zuwa ne once in 5 hours ba damuwa. Amma ya fara zuwa once every 30 minutes sai kaga daga 30 minutes ya koma 20 minutes ya koma 10 minutes to ta fara neman anyan zuwa asibiti. Amma kafin ma ta kai wannan labor din ana shirya mashi ne tun ciki yana nan sabon ciki ko karamin ciki bai kosa da zai fara ainihin labor ba. Saboda nan lokacin ne zaka shirya muna ce da shi birth preparedness. Za ta shirya kayan labor da abubuwa da ya kamata ta zo labor da shi na jikinta da na sabon yaro da jariri da za a haifa da kuma yanda za ta zo labor din zamin labor in ya fara ba zai ce maka sai karfe 2 na rana zan ta fara ba zai yi ya fara a tsakar dare. To ana bukata mace tun ciki bai kai wannan lokacin ba ta yi shiri yanda idan ya kamata a cikin dare yanda za ta samu ta je asibiti. In suna da mota ita mai labor ba za ta iya tuki ba sai ta nemi driver. In mai gidan baya nan a samu wanda za ta iya kira da waya. In ma babu mota za ta iya yi jinga da yan taxi da ta saba da shi ko kuma makwabta cewa idan abu ya kama dan Allah zan kira ku ku zo ku kai ni asibiti. To an fara shirin labor kenan. To idan kai ga kamawa nan shine za ta taida wannan kwanciyaccen siri na labor sannan ta zo dakin haihuwa.
Akwai yiwuwar cewa mace in koda ta fara nakuda da kanta akwai wani abin da ke tilastawa sai an yi mata aiki kuma?
To akwai saboda nakuda ba za a ce an haihu ba sai an yi nakuda an haifar da yaro an haifar da placenta uwar ma kuma jikinta tana nan lafiya in ba haka ba labor bai kare ba. Akwai abubuwa da dama da zai iya gocewa daga normal daga wajen kama ciki da sakewa din nan yaro in ya gaji kaga ba zai iya tolerating labor ba kila yaro ya mutu kafin lokaci ya kai da zai fita. To idan a dakin labor ne in mun ga cewa akwai gajiyan yaro una ce da shi fetal distress to sai an yi tiyata ma na gaggawa kafin a ce minti 20 ya kamata yaro ya riga ya fito daga ciki uwa in ba haka ba zai iya mutu a lokacin. To an dauki ciki wata 9 jab da yaro zai fito da rai saboda gajiyan yaro ya zo ya mutu kaga an yi babban asara. Shi kuma yana cikin abu da yake sa yawanci ana yi ma mutane mutun tiyata. Shi yasa kuma idan an zo awo ana ce in gawa mata su yi tanadin jini a ajiya saboda idan haihuwan tiyatar na ya zo da gaugawa ana bukatan jini ba wai lalle dan muna so a bada jini bane amma ba faban gura ranar tafiya. Idan ya kama ana neman jini to sai kaga ajiyan da aka yi ya zo daidai amma yawanci ma 90 zuwa bunda yafi haka bisa 100 ana yin tiyata ba sai mun bada jini ba sai ya cancanta. Na biyu idan tun ma ba kama labor ba muka gano cewa yaro yayi girma fiye da kugun uwar da zai bar yaro zai fita to kaga ba yanda za a yi abunda ya fi karfin rami ya shiga wannan rami sai dai in za ka lalata shi kuma shine yaro ya mutu a fitar da shi gaba wanda ba wanda yake so ya yi wannan yanzu. To daga wannan za a yi shiri a tun da wuri a yi tiyata. Idan uwar ita kanta ita ta gaji ta kasa tura yaro an yi dabaran da zai kara mata karfi da kuzarin ture yaro bata kai ba to sai kaga abunda zai raba yaro da uwar shine a yi cesarean section. Akwai da dama indication na cesarean section, amma a kimiyya mun kasa su kashi kaman uku, wasu abubuwa da ya dangata da lafiyar uwar da saboda wannan ne za a yi tiyata suna nan, su ma suna nan barkatai. Akwai wasu da saboda lafiyar yaro kadai ne shi ne ake so a yi tiyatan, su ma suna nan da yawansu. Akwai wanda ya danganta da yaro da uwa together, muna ce da fito maternal indication, su ma suna nan da yawa. To lokaci ba zai bar mu sadaukan su daya bisa daya bisa daya ba, amma abinda zan fada shine idan mace ta je dakin aihuwa ko nurse ne a wajen ko kuma doctoci ne, za su ta bin nakudanta sai sai a duba komai yana tafiya daidai, ana gani alama abubuwa suna so su goce ta sai su sa magani yanda matakin da ya kamata su dauka su gyara shi. In gyarawa lebo ya ci gaba ne za a yi, in kuma gyarawa nashi shine a yi tiyata za a yi tanadin wannan. In waje ne ba za a yi iyayen tiyata ba, amma a ce kananan asibitoci na gwamnati muna ce da shi primary health care ko kuma some general hospital, wajen da ko babu ma babban doctor da zai iya tiyata zai iya yi. To ana ganin alaman cewa abubuwa zai goce kuma abinda zai magance shi shine tiyata, za a iya referring mace zuwa asibiti wajen da ana da kayan aiki na tiyata, a yi aiki tiyata a tamake yaro a tamake uwar.
Likita, kamar wasu irin matsaloli ake iya fuskanta a lokacin da aka yi aiki?
Da dama. Na daya shine matsalolin da ya sa ma za a yi aiki yana nan. Aiki shi kansa yana tattare da matsalolinsa, daga kan abun da ake ba mace, muna ce da shi anesthesia, wanda zai cire ciwo, ko ta yi bacci a yi aiki ba ta ji ciwo ba, ko kuma tana nan an ba da allura an dan kashe can wajen ciki da za a yi tiyata ba za ta ji ba, to magungunan nan suna da damuwansu, zai iya faro ga kowane mace. Wajen yin allura ko kuma ba da maganin ma yana da dangardansa, idan ya faru shi ma damuwa ne. Aikin ma shi kansa yana tattare da damuwansa, domin an bi anya an yanke ainihin wajen ciki ne har zuwa can cikin mahaifa, aka sake yanke sakin cikin mahaifa a fidda yaro. Idan an yanke jikin mutum jini na zuba, kaga jini zai iya zuba yayi kima, shi ma damuwa ne. Yaron da aka fitar da shi, akwai wasu gyaran anya da idan yaro ya fitar ta farjin mace a wajen aihuwa, yakan shiryawa yaro rayuwa a waje saboda squeezing through the birth canal. To wannan yana zama absent a wanda aka yi mashi tiyata an fitar da shi. To yaron yana bukatar taimako a hannun daktocin jarire idan an fitar da shi, to resuscitate wannan yaro zuwa rayuwar duniya. To shi ma yana nan daban, amma babban abu da zan faɗa nan shine wannan bai yi maganan abin da ya sa ma aka yi tiyata ba. In rashin lafiya yaro ne ya yi tiyata, rashin lafiya nan shi ma ya biyo shi waje, sai an duba a fara maganin rashin lafiya da ya fara yi cikin ciki zuwa waje, sannan a yi kokarin resuscitation har yaro ya yi lafiya sosai ya ci gaba da rayuwa a wajen mahaifa.
A likitance a kuma shawarce sau nawa ya kamata a yi wa mace aiki na haihuwa ko CS?
A bisa kimiyya ba sa so nawa za a yi tiyatan aihuwa ba, saboda a duniya muna da record na wanda sun yi tiyata na aihuwa su 12 a wasu guraren duniya. To amma a yanayinmu a Nigeria ko kuma kasashe masu tasowa, idan mace ta yi tiyata so ɗaya biyu uku, Allah kuma ya bar yaran ko da guda ɗaya ne, yara uku kenan, to mukan dan shawarce su daina ɗaukan ciki, saboda tsautsayin ɗaukan ciki ga an yi tiyata so uku yana ninkawa ne. Ɗaya daga cikin tsautsayin shine ciki, ana ɗauke da ciki bai ma kai lokacin nakuda ba, ciki zai iya fashewa. Idan ciki ya fashe za a samu zubar jini a cikin uwar. To by the time ciki ya yi rupture, muna ce da shi rupture uterus, ba zance rain yaro ma da cikinsa ya yi rupture ba, a ran uwa ne. To ya danganta daga ina rupture ya faru, kafin a kai asibiti kila Allah ya sa rain ya tafi. Amma in ma an kai asibiti sai kaga lokacin za ta mutu kokoi rai kokoi ne ga uwar. To likitoci sai su kai da kawowa, idan Allah ya taimake su ceto rain uwar. Amma lokacin da kyar da sara sai an cire mahaifar ma, lokacin sai kaga ana ta ba da jini, in babban asibiti da ake da jini a ce ya yi tiyata an ba da jini wata leda 13. To ana samun nasara, ana samun su. Amma wani lokaci sai kai wannan duka sai rai yayi abun shi, ba za a samu uwar da rai ba. To kaga an rasa yaro, an rasa uwar, yara ma da aka haihu daga tsohon ayyukan da aka yi, yara sun rasa uwansu. To saboda wannan idan an yi tiyata so kaso uku hudu muna bada shawara da karfi cewa a daina aihuwa.
Masu sauraron mu kada dai ku shafa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Idris Muhammad Liman,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Hawwa, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Aliyu Usman, yace ina kira ga gwamnan jihar Kebbi Senator Atiku Bagudu da ya bada umarnin biyan mafi karancin albashi naira 30,000 ga ma'aikatan kananan hukumomin jihar da kuma arrears din wata biyu. Duba da cewa kasuwa ɗaya ma'aikatan kananan hukumomi ke yin cefane da ma'aikatan jihar da ka baiwa sabon albashi. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir, yace salam VOA Hausa. Muna maraba da wannan matakin na sauya matsayin gidajen yari zuwa gidajen gyara hali da gwamnatin Najeriya ke sanyi. Saboda haka muna fatan Allah ya sa hakan ya zama silar kawo ƙarshen azabtar da fursunoni da ake yi tare da magance matsalar rashin yanke hukunci akan lokaci ga waɗanda suke zaman wakafi da kuma yin gyara domin rage cinkoso a gidajen yari. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Aligoni manajan Bulo da kaka Alhaji Bukar Gursuma tare da Mustafa Bukar, suka ce salam VOA Hausa. A gaskiya matakin haramta amfani da keke napep don kaucewa cinkoso da wasu hukumomin biranen Najeriya suka yi samsam bai yi ba. Ya kamata su tuna cewa wasu ta wannan sana'ar suke ciyar da iyalinsu da kuma daukar nauyin karatun 'ya'yansu, kuma masu karamin karfi ne da ba su da halin sayan mota. Saboda haka ya kamata su kullo da wata hanyar da za ta rage cinkoso, amma ba wannan ba. Daga nan sai sako daga Gali Suraja Faki, yace assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika muna goyen bayan umarnin da shugaba Buhari ya bayar cewa a binciki hukumar wutar lantarki a Najeriya ganin yadda suke karban makudan kudade, amma kullum talakawa na kwana a duhu. Fatan Allah ya sa gwamnatin Najeriya za ta karbi ragamar fannin wutar lantarki domin mallan talaka ya samu hasken wuta. Sai kuma sakonmu na ƙarshe, haɗin gwiwa da ya fito daga Mansur Babawura na Fada da Tasiu Ismail da kuma Adamu Abubakar Bajoga, suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika matakin da madugun 'yan adawan jamhuriyar Niger wato Hama Amadu ya ɗauka na miƙa kansa ga kotu bayan kammala karɓar gaisuwar ta'aziyyar rasuwar mahaifiyarsa ya yi daidai, da fatan shugaban ƙasar Niger zai yi masa afuwa. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku. Godiya muke yi, ku huta lafiya.
To gaida Binta Yaro, yanzu kan mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amman fa a takaice.
Aje Laraba dakarun Siriya suka yi barin wuta akan wani sansanin 'yan gudun hijira a yankin Idlib da 'yan tawaye ke rike da shi. Suka kashe akalla fararen hula 15 a cewar 'yan gwagwarmayan kinjinin gwamnati. Rumfuna da yawa a sansanin sun kama da wuta sakamakon makami mai linzami da aka harba. Makamin mai linzami guda biyu da aka harba sun fada ne a wajen wani asibitin haihuwa.
To masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Aisha Tusile da Maryam Dauda waɗanda suka karanto mana labaran duniya, da Julie Levis rashin wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Misha Dubinski. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da daddare. Allah ya kare mu.